الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci gaba da tafsirin watan Ramadan shekara 1447 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shekara 2026 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na 23 kuma muna cikin suratu Yunus. Jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 82, yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 83, inda Ubangiji ta'ala yake cewa fama amana li Musa illa zuriyyatu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fama amana li Musa illa zuriyyatun min qaumihi إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
وبنجي تعالى فما آمن لموسى، babu wanda ya imani da annabi Musa alaihi salam, wato ba wanda ya gaskanta shi, illa zuriyatun min qaumihi, face wata zuriya daga cikin mutanensa, wato sai wasu yara daga cikin Banu Isra'il su ne waɗanda ainihin suka yi imani da annabi Musa alaihi salam, amma Kibtawa sun ƙi su yi imani da shi, su ne ƙabilan Fir'auna. Ala khawfin min fir'auna, a bisa tsoron fir'auna, wato suna tsoron fir'auna ne shi yasa ba su yi imani da annabi Musa ba wa mala'ihim da kuma jama'a su, wato jama'ar fir'auna za su dinga azabtar da su. An yaftinahum, domin kar ya fitine su shi fir'auna din, ya kauda su daga addinin kuma ya azabtar da su. Wa inna fir'auna la'alim, lallai fir'auna mai girman kai ne fil ardi, a bayan ƙasa. Wa innahu laminal musrifin, lallai yana daga cikin masu yin ɓarna a bayan ƙasa masu ƙetare iyaka. Wato abin da ya hana mutanen annabi Musa su yi imani da shi da yawa shi ne suna tsoron fir'auna. Fir'auna kuwa mutum ne mai tsagawa, mai girman kai, mai wuce gona da iri wajen zalunci. Shaitan Allah ta ce izhab ila fir'auna innahu tagha, wato ya yi wuce gona da iri, ya ce shi ma Ubangiji ne a bauta masa, yana da turaku wanda yake ɗaure Banu Isra'ila yana azabtar da su, yana kashe na kashewa. To saboda tsoron fir'auna mutane da yawa suna son su yi imani, amma sun ƙi su yi, ko ba su yi imani ba saboda tsoron fir'auna zai azabtar da su da tsagawarsa da zaluncinsa. Fir'auna mai ɓarna ne a bayan ƙasa, ma'ana mai ƙetare iyaka ne, mai ƙetare iyaka ne, zaluncinsa ya wuce wato ainihin misali. Fir'auna ya yi ɗagawa da babu wani mai wani matsayi ko na sarauta ko na mulki da ya irin wannan ɗagawa, babu shi a duniya, ya yi zamaninsa amma ya wuce, Allah ya gabayarsa. Ya hana ƙabilansa gaba ɗaya su yi imani, su ne Kibtawa, sai dai Banu Isra'ila su suke yi imani, nan ma ana azabtar da su. Amma daga cikin mutanen Fir'auna wanda suka yi imani ‘yan kaɗan ne, ba su wuce a ƙirga su da yaƙo ba. Akwai ita kanta matar Fir'auna Asiya bintu Muzahim, ta yi imani, zai mun ba da kissarta, na cikin manya-manyan mata masu daraja a duniya. Sannan akwai wani mutum da ake ce masa Muminu Ali Fir'auna, sunansa bai bayyana ba, amma dai ya yi imani, har yi ta wasu bayanai wa Fir'auna ya za ku kashe mutum, don ya ce Allah shi ne abin bautansa, shi ne kuma ya zo ya gaya wa annabi Musa cewa Fir'auna da jama'arsa sun kulla da su kashe shi, saboda haka yana masa nasiha ya bar gari kuma ya bar gari. Sannan akwai fito kifa na Fir'auna din, mai tsare, mai masa tsaro na harkan abinci da sauransu, da kuma ainihin matarsa, suma sun yi imani da kuma sai kuma wasu daga cikin banu Isra'ila da suka yi imani to amma me hana su imani shine tsoron Fir'aun amma na aikin banza ne don tsoron wani ba zai hana kai addini idan ka ji tsoron sa ba kai addini ba zai kare ka daga wutar jahannama ba to da haka wannan ba hujja bane kawai ka ji tsoron Allah subhanahu wataala Allah yana kaman kowa in kashe ka akai ma kai shahada akan addinin ka amma tsoron me ba da tsoro to be zai baka uzuri ba ranar alkiyama idan baka yi addini ba kai addinin ko da za a halakar da kai sai ubangiji ta dace wa qala musa li qaumi
wa qala musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum mu'minin فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين
ubangiji ta dace wa qala musa annabi musa sai ta ya kaumi ya ko mutane na in kuntum amantum billah in dai har kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkalu to ku dogara ga Allah kawai kar ku ji tsoron fir'auna da jama'a ku yi addinin ku dogara ga Allah Allah zai ba ku kariya in kuntum muslimin in dai kun kasance masu miƙa wuya wa Allah ta'ala in dai kun musulunta kun miƙa wa Allah wuya to ku dogara ga Allah ta'ala ubangiji ta'ala zai ba ku kariya saboda haka idan za ka yi addini dole sai akwai tawakkali ga Allah a cikinsa idan ba ka yi tawakkali ga Allah ba to ba za ka iya yin addini shi yasa ubangiji ta'ala ke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muke na faɗa a fatiha ya Allah kai kaɗai muke bautawa kuma kai ne muke neman taimakonka akan bautan da muke yi ka taimaka mana akan wannan fa'budhu wa tawakkal alayhi ka bauta Allah ka dogara ga Allah shi zai kare ka daga sharrin masu sharri ومن يتوكل على الله فهو حسبه duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isa masa shikenan in ka tawakkali ga Allah ba za ka ji tsoron yin addinin ka ba a ko ina ka samu kanka Allah ta'ala zai baka kariya daga dukkan sharri masu sharri da annabi Musa ya musu wannan nasiyan fa qalu sai suka ce ala llahi tawakkalna mun dogara ga Allah kawai rabbana ya ubangijin mu la taj'alna fitnatan kar ka sanya mu zama fitina lil qaumi zalimin da mutane wanda suke azzalumai wato kar ka dora azzaluman nan akan mu kar ka ba su nasara akan mu su ga kamar wai suna kan daidai ne mu muna kan fada hakan ya hana su imani Allah ka taimake mu akan azzalum ka taimake mu akan kafirai to da lokacin da abokin gaban ka yaga ya samu galba akan ka sai dinga gani ya cika gaskiya sai sa Allah ya baki galba akan ka to shine suke cewa sun dogara ga Allah da su yi addinin babu gudu babu ja da baya amma suna roƙon Allah ta'ala kar ya ba wa kafirin nasara a kansu kar ya ba Fir'auna da jama'arsa nasara a kansu domin in sun yi nasara a kansu to za su dinga ganin kamar su ne da gaskiya su wa'inda suna kan barna ne wani ma ba zai shiga addinin ba saboda ya ga duk wanda ya shiga din ana kurmushe shi wannan a ɗabi'an ɗan adam haka ne shi yasa lokacin da manzo sama ya zo da wannan addini na musulunci larabawa da yawa ba su karɓa ba ƙurayshawa musamman wa'inda ba sa Makka na gefe-gefe cewa suke ja'uhu wa qaumahu ku tare shi da mutanensa idan sun ci galba a kansa to shi ba annabi bane ba manzo bane shikenan dama mu ba mu imani ba aka suke faɗa in kuma shi ya ci galba a kansu to za mu imani da shi aka suka dinga zura ido tunda manzo sai shekara 13 a Makka yana da'awa har yayin hijira kuma Madina shekara 8 kaga shekara 20 kenan hadda ta suna nan wasu suna jira kaga wasu ba su mutu akan kafirci kenan to amma da aka yi fatahu Makka manzala ta suma yi ci galba akan kafiran nan aka yi Badar ya yake su ya fatattake su aka zo aka yi Ghazwatul Ahzab ba su share ba sannan ya zo ya fatahu Makka ya kore su daga Makka ya kwace garin Makka ya zama yana karkashin ikon sa yanzu shine bai iko da Makka sai zo ka ce to wannan kam ya nuna fa shi akan gaskiya yake domin ya ci galba akan mutanensa daga nan sai suka dinga shiga addinin musulunci jama'a jama'a kowace kabila sai ta dau sai ta jibo jama'unta da shugaban sai a zo a shiga musulunci wannan garin ya zo ya shiga musulunci aka dinga aka zo ka dinga shiga musulunci afwajan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab saboda da aka yi fatahu makka aka kwace garin makka daga wajen quraishawa ya koma hannun musulmi to ba sai mutane suka dinga shiga addinin musulunci afwajan afwaji Allah ta'ala ce to in kaga haka kawai kai ta tasbihi kana godewa Allah to haka mutane su to idan da ake wayannan mutane sun kurmushe manzafa da musulmi to da jiwa mutane ba za su musulun ta ba sai su kai ina tunda da aka ci galba a kansa ai ba ya kan gaskiya to sai Allah bai ba su daman wannan ba to shine su ma mutanen annabi Musa suke roƙon Allah ta'ala ya Allah karka ba wa mutanen nan galba akan musu yi tsammani suna kan gaskiya ya Allah mun dogara akan ka karka ba wa azzadu mai galba akan mu haka zai musu fitina ya hana su yi imani sai ubangiji ta lake wa najjina sai suka ce kuma ya Allah ka tseratar da mu bi rahmatika da sababin rahmar ka min alqawmil kafirin daga sharrin mutane kafiri ya Allah ka tseratar da mu daga sharrin su wanda suka kafirce gaskiya suka boye gaskiya mu kuma mun yi imani da kai mun dogara da kai Allah ka tseratar da mu daga sharrin su kuma Allah ya tseratar da su don ya haifar da su kogi su kuma wa'annan suka dulmuya a cikin kogi kamar da zan ba da kisan a nan gaba to da haka addinin musulunci in ka dogara ga Allah Allah zai kawo maka sauki kuma za ka yi nasara kawai haƙuri ake buƙata idan kana haƙuri yau da gobe to za ka samu taimakon Allah ta'ala fa innan nasra ma asbar wato taimakon Allah da nasara yana tare da haƙuri kai dai ka riƙe wuta ka riƙe addini da gaskiya wata ran kai ne za ka yi galba sai Allah ta'ala ya ce
وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين
Ubangiji ta'ala ce wa auhaina ila Musa mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa alaihi salatu wassalam wa akhihi da dan uwansa wace nan annabi Harun tunda su biyu aka yi mun yi masa wahayi ko mun yi wa dan uwansa wahayi sai annabi Harun shi ma manzo ne ana yi masa wahayi amma yana taimakawa annabi Musa ne wazirin sa muka musu wahayi an tabawwa ku zauna liƙaumi kuma ga mutanenku bi misra a can ijin buyutan gidaje wato ku zauna a cikin gidajenku a misra waje a duk buyutakun ku sanya gidajenku ƙiblatan wato wurin yin sallah wa aqimu sala ku tsai da sallah wa bashirin mu'minin sai mu'minai albishiri da nasara da aljanna wato Allah ta'ala ya yi wa annabi Musa da Harun wahayi tunda abin ya ƙici ya ƙici ne wa Fir'auna da jama'a suna azabtar da su sun hana su sakat ba su isa su zo su yi sallah a gaban su ba sai aka ce to ku riƙi gidajenku a Misra kuma ku mai da su wuraren sallah ku dinga yin sallah a gidajenku kawai ba sai kun fito waje ba shikenan kaga ba tare da su Fir'auna sun san suna sallah ba dan sun zo a sarari suna sallah to suna musu izgilanci suna musu wadaƙanci sai aka ce to duk inda kuke so a Masar kasar Masar ku riƙi gidaje a wajen sannan ku mai da gidajen kuma nan ne wurin sallan sannan ku yi mu'mine masu sallan albishir su za su yi galba da nasara a kan fir'auna da jama'arsa kuma su za su samu aljanna idan an yi tashin alkiyama a nan ubangiji ta'ala ya umarce su da yawan sallah a gidajensu saboda halin da suke ciki na matsin fir'auna da walaƙancin fir'auna da azabtarwar fir'auna wannan shi yake nuna idan ka shiga wani hali na rayuwa ka shiga wani tashi hankali ko wani abokin gaban kai sa ka aka ba to ka kama sallah kawai kai kama yin sallah ka gani sai Allah ta'ala ya taimake ka kuma dama ubangiji ta'ala ya ce wasta'inu bisabri wassala duk halin da kuka shiga ciki to ku nemi taimako da sallah da haƙuri da sallah ka sa haƙuri cikin lamarinka sannan kuma ka zama mai yin sallah idan kana yin haka ubangiji ta'ala zai kawo maka adadi zai taimake ka a duk kuncin da ka shiga sai sa kowane hali ka shiga a matsayinka na musulmi to kar ka yi wasa da sallah idan kana cikin hali na jin dadi ma ka rike sallah, in kana hali na wahala ma ka rike sallah, idan ka rike sallah to Allah ta'ala zai taimake ka. Wasta'inu bi sabri was salat wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Saboda dukkancin da ka shiga da wahalar da ka shiga, to ka koma sallah mana, ka dinga sallah a gidanka da daddare, babu wanda ya sani, sai kaga Allah ya yayi maka wato ainihin wannan bala'i. Hadisi ya tabbata a sunan na Abi Dawud, kana rasulullahi tasma idza hazabahu amrun fazi'a ila salat, manzon tuma idan al'amari ya masa tsanani sai tashi ya kama sallah, ko kafirai ne suka addame shi sai kama sallah, rayuwa ne ta yi kunci ya kama sallah, wurin yaƙi aka je aka shiga wani halin ƙaƙani kaye sai kama sallah. Bogajo aka je yaƙin Badarwa aka yi sahu, ga kafirai nan sun fi ƙarfin musulmi, musulmi ba za su iya da su ba don sun yi kaɗan, shikenan maza su ma sai ya shiga rumfar da aka yi masa ya kama sallah, yana ta sallah, yana ta sallah, yana addu'a, yana addu'a. A ƙarshe har Allah ta'ala ya amsa addu'arsa, sai ya nuna masa ga nan mala'iku ya turo su suna zuwa da su taimake shi. Shikenan manzo Allah kuma ya juya yake ga Sayyidina Abubakar yace abshir ya Abubakar fa hadha jibril wa ala sana'ihu an-naqaw, yace kai albishirinka ya Abubakar, ga nan jibril yana zuwa tare da kura a bayansa na mala'iku, ruzunan mala'iku da dawakai da kura. To da haka sai kalli safansa gaba ɗaya yace qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard, ku tashi zuwa ga aljanna fadin ta fadin samai da ƙarfi, bismillah kama yaki kawai. Kuma Allah ta'ala ya ba su nasara, za kai ma ka kama sallah, musamman sallan dare, duk halin da ka shiga. Kuma addininka zai kyau in ka rike sallah, zai gyara maka addininka, haka rayuwanka za ta yi. Duk wanda yake so ya ga bayanka to kasa ƙarfinsa in dai ka rike sallah, kana sallah tsakaninka da Allah. Sannan Ubangiji ta'ala ya ce kai wa mu'mine albishir, da yin nasara a kan abokanin gabansu, sannan kuma da aljanna wanda Allah ta'ala ya tanada musu. Sai Allah ta'ala ya ce
وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
بلغتي تعالى قال موسى في النبي موسى يتي النبي موسى يتي ربنا يا أبنجي innaka ataita fir'auna, lalle ka ba fir'auna wa mala'ahu da jama'arsa zinatan adon rayuwar duniya, wa amwalan da dukiya mai yawa fil hayatid duniya a rayuwar duniya. Rabbana ya ubangiji su kai musu haka da yubillu an sabili, a ƙarshen sa ba za su bata su bar tafarkinka. Wato Allah ya ba su duniya saboda duniyan ba komai bace. To sai annabi Musa ke tsoro kada duniyan nan da aka ba su tabbatar da su a ƙarshe fa za su je su bata, ba za su yi imani ba. Allah ta'ala ya ce ba don duk duniyan nan kar a zama kafirai gaba ɗaya ba, da sai ba kafirai arziki wanda duk gidajensu za su zama na zinari kawai, da zinari za su dinga gidajensu da ababen hawansu. To amma idan an yi haka to mutane za su fitinu, ya zama ba za su yi imani, sai ai kada kafircin kafi jin daɗin rayuwar duniya. To da mutane galibi duniya suka sa a gaba, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faru ne. To ya zai musulunta wani zai musulunta ya hore za ka musulunta. To ma'anar musulunci shine shaidawa, wato tabbatarwa babu abin bauta da gaskiya sai Allah, kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne. Ka yadda da wannan? Kai kirista ne da? To kiristoci suna cewa annabi Isa dan Allah ne. To a musulunci annabi Isa ba dan Allah ba ne, annabi Isa bawan Allah ne, manzon Allah. Ka yi imani da wannan? to zan ga maka wasu kalmomi ka fade su ka zama musulmi. Kace ashhadu alla ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullahi wa ashhadu anna Isa abdullahi wa rasuluhu. Wadda ga yanzu ka zama musulmi. Da can me sunan ka? To wannan suna ba na musulunci ba ne, wani suna kake so daga cikin suna musulmi? Tijjani? To sai dai Ahmad, Tijjani laƙabi ne, asalin sunansa Ahmad, saboda haka za mu sa maka suna Ahmad. Ka yi da wannan sunan? To daga yanzu sunanka Ahmad, muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da kai akan imani. Saboda haka ka zama musulmi kamar sauran ƴan uwa musulmai. Sai ka je wanda suka kawo ka su nuna maka yadda ake wanka, kuma za ka yi sallan magariba da isha, sai ka ci gaba da salloli ko masu zuwa, kuma za ka fara azumi daga gobe wanda ya wuce, kuma ba sai ka biya ba. Allah ya karɓi ka imani. Ubangiji ta'ala ya ce waƙada Musa, annabi Musa ya ce rabbana ya ubangijinmu innaka ataita fir'auna, lalle ka ba fir'auna wa mala'ahu da jama'arsa zinatan kawa na duniya, abubuwa na rayuwa na duniya, suna more rayuwa, wa amwalan da dukiya mai yawa fil hayati duniya, a rayuwarsu ta duniya. Rabbana ya ubangiji yudillu an sabili, a ƙarshe fa za su je su mata su bar tafarkinta ne. Wato wannan lamun din ana ce mata lamun aqiba, ba lamun ta'lil ba ne, ba wai Allah ya yi musu haka don su bata ba ne, a ƙarshe fa za su je su bata. Kama a ce kai wannan gatan ya maka yawa, hanya za ka yi abin kuwa, za ka iya karatu kuwa, gata ya maka yawa, ka san ɗalibi gata mara yawa karatu sai abin da ya yi, misali ɗalibi ne a jami'a. To kama irin haka ne, gata ya maka yawa kuwa wannan hanya za ka yi karatu, kama haka ne. Saboda haka gata ya musu yawa, arziki da ƙawa na duniya, annabi Musa ya ce a ƙarshe za su je su fata. To sai ya yi addu'a, ya ce rabbana tmit ala amwalihim, ya Allah ka shafi dukiyoyinsu gaba ɗaya, ka halakar da dukiyar ta zama wani abu daban. Wadud ala qulubihim, kai ɗauri akan zukatansu, ma'ana ka yunki zukatan, kar ka bar wata ƙofa da wani rahama zai shiga. Fala yu'minu, ba za su yi imani ba hatta yarawu al'azab al'alim, har sai sun ga azaba mai raɗaɗi. Wato annabi Musa ya fusata ne, ya yi kiran sun ƙi su amsa, ba abinda ba duk hanyar da zai bi ta su yi imani, ya bi wannan hanya amma ba su yi imani ba. To shi ne a ƙarshe kawai ya kawo musu munanan addu'o'i kawai. Duk gatan da za a maka an maka, ba sai ka gode wa Allah ta'ala ba. Kana da dukiya mai yawa, kana da ƙawa, duka mulki, amma ka yi imani kawai, ka ce ba za ka yi imani ba. To sai annabi Musa sai ya fushi, ya roƙi Allah ta'ala ya halakar da dukiyansu gaba ɗaya. To kuma Allah ya halakar da dukiyansu, domin duk dukiyansu ta zama duwatsu. Sai ta zama dutse, kuma sai ka ajiye miliyan ɗaya ka zo ka samu ta zama dutse. Tana nan a haka, inda miliyan ɗaya take, amma in ka zo ɗauka sai ka ga dutse kake ɗauka. Ka ajiye motar ka, in ka zo sai ka ga ta zama dutse, ba dama ka buke ka shiga. Jirgin samanka, komai na arzikinsu, suraƙumansu da wani komai na da kayan amfanin gona gashi tuli a gona, sai ka je ka ga ya zama dutse. Sito ɗinka da ka ajiye abincinka kana zuwa sai ka ga duwatsu. Allah ya amsa addu'an annabi Musa. Ba don kawai ba don su yi imani, amma mutanenka ba su yi imani ba. To saboda haka dukiya tana shagaltar da mutum. Shi yasa a cikin suratu Taha Allah ta'ala ce wala tamuddanna ainaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Yace kar ka miƙa idonka izuwa ga abun da muka jiyar da su da'i, ko muka jiyar da wasu daga cikinsu da'i da shi na kawar rayuwar duniya. Kada ka dinga kallon wa'inda Allah ya yi wa arziki, wa'inda ba su da imani, ka ɗauka cewa Allah yana son su ne. Kada ka yi haka, mun yi haka ne don mu jarrabe su, mu ga za su yi imani ko ba za su yi imani. To galibinsu ko ba su yi imani ba, alfahari suka dinga yi da wannan dukiyar. Wa qalu nanu aktharu amwalan wa auladan wa ma nanu bi mu'azzabin. Alfahari suke ya mun fi kowa yawan dukiya, mun fi kowa yawan ƴaƴa. Allah ya ce mun yi haka ne don mu jarrabe su, amma arzikin Ubangijinka na lahira wanda yake ba mu bidai, wanda ya tanada muminai shi yafi alkhairi, kuma shi yafi wanzuwa. Saboda haka arzikin duniya yanzu zai gushe. Saboda haka annabi Musa ya yi musu addu'a, ce Allah ya shafe wato ainihin dukiyansu saboda fushin da ya yi na ƙin imani da suka yi. annabi Nuhu yayi irin wannan addu'a yace rabbi la tazar alal ardi min al kafirin al dayyara innaka in tazarhu yuridu ibadaka wa la yuridu illa fajiran kafar ita ya Allah karka bar ko da bin jiran gidane cike ne musu addu'a kuma Allah ta'ala ya halakar da su to da annabi Musa yayi wannan addu'an sai Allah ta'ala yake
قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون
وبنجي تعالى قد قال في الله تعالى قد أجيبت دعوتكما أن أمسى أدوانكم فتنوا لسكي أدواني متنين فوبيو mutum ɗaya ne annabi Musa alaihi salatu wassalam don anan cewa akai wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna annabi Musa shi ya addu'a amma sai Allah yake kad ujibat da'watukuma an amsa addu'a ko ku biyu din annabi Musa da annabi Harun aka ce to annabi Musa yana addu'a annabi Harun yana addu'a amin 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 sai zama kenan duka biyu suka yi addu'a ba bambanci saboda haka idan har jama'a da yawa suna son su yi addu'a mutum ɗaya in yayi ya wadatar sauran su dinga cewa amin amin ba sai sun dinga maimaita addu'an ba ɗaya na addu'a sauran na amin to kamar su ma sun yi addu'a ne shi yasa aka ce kad ujibat da'watukuma an amsa addu'an ta ku fastaqima ku daidaita akan tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala ku ci gaba da abin da kuke na da'awa Allah ya amsa addu'an za a lalata dukiyan fir'auna da jama'a ta kuma aka lalata dukiyan ta zama wato ainihin duwatsu ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون كركو بتفركين ودان دباسو لإلمي داهلي سنة فرعون دا واتو أينه جماعة أنا مبنجي سبحانه وتعالى يا أمسى أدوى النبي موسى دا حارون سنة أدوى كما ألا أمسى مسو دومين يدادة أمسو فذاك أنبا سنة دا أدوى سنة دا كرامة نا أدوى كما رين دا باين ألا سنة دا كرامة نا أدوى ودي كرامة سا أدوى وليني amma ba za ka ga wata karama irin wanda aka saba da ita ba ta zahiri amma yana da karama ta addu'a in yayi addu'a Allah ya karba in mummuna addu'a ya wani ma kawai sai kaga addu'a ta kama shi to da haka kake yayi bayin Allah da wadakanta bayin Allah in kuma ga Allah ya isa ko suka baka mummunan addu'a sai addu'a ta bi ka sai ka lalace to akwai masu karaman addu'a to da haka annaban Allah Allah yana karban addu'a su shike na ka sai an karba muku ko biyu din da kai da annabi Harun din tunda ya ce amin amin wannan ne zaka gane jahilcin wanda suke yin tawafi a dakin Kaaba suna amsa addu'a in me gaban nan jagoran nasu yace Allahumma tazkiya Allahumma rabbana rabbana ana yi suna maimaitawa suna maimaitawa to kaga wannan duk jahilci ne ai in yayi addu'an su kuna cewa amin amin shike nan da wadatar ko kowa yayi addu'an sa to sannan galibi zaka ga masu yin wa'innan abubuwan ko masu neman kuɗi ko su ajamawa masu neman kuɗi ne wani balarabe zo ya ce ka zo in muka umra sai a biya ki wai shi zai zaka ya da kai yana addu'a kana maimaita addu'a yana addu'a shi kuɗin sai yake nema kawai ya da san cewa kawai kai kace amin ma ya ma dai kawai kai in ba haka ba ba zaka ji zuba tun da kai jahili ne baka san cewa zaka iya yin addu'an ka da Hausan ka ko da Fulatancin ka ko da Turancin ka ba shi ka dauka sai ta Larabci ne Allah yake karba kuma addu'a da wafi mustahabi ne ba wajibi ba da sai wani balarabe zo ya ce umra ne to ku zo in muku umra sai ku bashi ko 500 sai zaka ya da ku eh tun da riyal din ko yan kadan ne zaka ga canjin yana da yawa kudin yana da yawa ko kuma ya zama wasu ajamawa ne wanda jahili wanda ba su fahimci addini ba sai kaga sun zo suna yin addu'o'i wasu na amsa kuma addu'o'in da din su kai ka san cewa ba addu'o'i Larabawa bane zaka ga ta cewa Allahumma inni afawaju min az-zunubi wa indaka afawaju min ar-rahma afawaju ba wai kana ya Allah ina da jama'a na zunubai kai kuma kana da jama'a tari na rahama kaga daga nan ka san cewa nan ba balarabe bane to haka zaka dinga jin addu'o'in wani iri in ka san larabci abu zai baka ya baka haushi wai Allah ne ake yi wa wannan ga addu'o'in da suka inganta a sunnar manzo Allah ta sama wai ba su ishi mutum ba wai sai ya tsara taka wata addu'a da ban gida ta zama wani abun tsoro wani abun kambamawa da shigar da wasu ma'anoni wanda in alara in balarabe ne bai zai maka wannan addu'a ba saboda haka in mutum yayi addu'a daya saura suka ce amin to kaman gaba ɗayan su sun yi addu'a sai ta Allah ta'ala yake an amsa addu'o'in ku ko biyu din tare da cewa annabi Musa shi kadai addu'a sai kuma Allah ya ce fastaqima, ku daidaita akan al'amarin, ma'ana ku ci gaba da abin da kuke na da'awa da riko da addini da tauhidi. Haka Allah ta'ala ya gaya manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka, ka daidaita kamar yadda aka umurce ka da wanda ya imani tare da kai. To wannan aya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ta sa shi kurkura, ya ce abin shi ya banni hudun wa akhawatuha, suratul hud ta sa ni kurkura da ƴan uwanta. To daga ciki akwai wannan ayan fastaqim kama umirta, ka daidaita yadda aka umurce ka, sai kurkura ta feso masa kawai. Da kuma sauran suwar mursalati suna magana a tashin alkiyama da sauran. Allah ta'ala ya ce karka bi jahilai, wayanda suke roƙan a kawo musu bala'i yanzu a saukar da masifa, ba za su yi imani ba sai sun ga masifa kulo-kulo. Annabi Musa ya yi addu'a, Annabi Harun ya amsa, Allah ya halakar da dukiyar Fir'auna da jama'ar. Abdullahi bin Abbas ya ce bayan wannan addu'an iya shekara 40 kawai Fir'auna ya rayu shi da jama'arsa. Wata ruwayan kwana 40, shekara 40 ba wani abu bane a zamaninsu, tunda suna yin shekaru dubbunnai, saboda haka shekara 40 ɗan kaɗan ne ko ɗaruruwan shekaru suke yi. Saboda haka bayan wannan addu'an ba daɗe ba aka halakar da Fir'auna da jama'arsa. Sai Allah ta'ala ya ce
وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahr, mun ketarewa banu isra'ila kogi. Mun ketarar da banu isra'ila kogi, wato kogin Suwais aka ce, ko kogin Maliya. Fa'atba'ahum fir'aunu, sai fir'aunu ya bi annabi Musa da banu isra'ila, wa junuduhu da rundunan fir'auna suka bi su bagayan don zalunci wa adwan da ƙetare iyaka da ta'addanci. Wato lokacin da annabi Musa zai bar ainihin Misra ya yi hijira zai tafi Sham, Allah ta'ala ya ce masa ya bar garin Misra, Fir'auna da jama'arsa suna neman su halakar da su. Sai aka ce ya tafi da daddare, sai ya kama hanya ya tafi. To lokacin da ya kama hanya zai tafi, Fir'auna da ya ji labari kawai sai ya haɗa rundunar jama'arsa gaba ɗaya, ce sai mun bi su mun kurmushe su. To shine da aka zo wannan kogin, shi annabi Musa kogi ya buɗe ya wuce, Fir'auna kuma sai ya shiga kogin, kogin ya ritsa da shi. Shine ma'anar wajawazna bi bani isra'ila al-bahra, mun ƙetarar da banu isra'ila kogi tare da annabi Musa. Fa atba'ahum fir'aunu, fir'aunu sai ya bi su, wa junuduhu da rundunansa, bagayan don zalunci, ya je zalunci annabi Musa da jama'arsa, wa adwan da kuma ta'addanci shi da ke tarbiya, suna son za su je su halakar da su. Hatta idza adrakahu al-gharqu, har yayin da dulmuya ya riske shi fir'auna, qala amantu, sai ce na yi imani, annahu la ilaha, yanda sha'ani da lamarin yake babu an bauta da gaskiya, illa allazi amanat bihi banu isra'il, sai wanda banu isra'ila suka yi imani da shi, wa ana minal muslimin, ni ina daga cikin musulmi. Wato da fir'auna ya ga wahala, ya ga ruwa zai haɗe shi, tabbata zai halaka, sai ya ce la ilaha illallah, na yi imani, ya ƙarfafa ma ya ce Allah da banu isra'ila suka yi imani da shi, Allah annabi Musa kenan, da kuma ya ce ƙarya yake yi, bai da wani Allah. Yace hamana, zo ka sa mini tsari, ba don annabi Musa ya ce ina Allah sai yake, an tambaye shi ina Allah sai yake, Allah yana sama. Haka Fir'auna ya tambaye shi wani, wa kake bauta, ya ce malikin samai da ƙarfi na sama, sai yake to ƙarya kake yi. Hamana, ka zo ka sa a sa mini, a sassaka mini abun nan tsari. Aka zo aka dinga gina masa tsari, wai zai hau sama ya je ya leƙa, wai annabi Musa ƙarya yake babu Allah a sama. Yace zai je ya leƙa. Fadalu ila ilahi Musa wa inni la adunnuhu min al-kafirin, yace ƙarya yake sai na je na leƙa. To she kuma yanzu gashi nan fa da ya ga wahala kogi, ya dulmuya da shi, ya tabbatar zai halaka, yanzu kuma yace yayi imani da Ubangijin annabi Musa, Ubangijin banu Isra'ila, bambauta da gaskiya sai shi shi ma ya musulunta wato ainihin ya mika wuya. Wato lokacin da suka zo bakin kogin, annabi Musa ya shiga tashin hankali da shi da Banu Isra'ila musulmi wanda suka musulunta, domin da suka zo kogin ba dama su haura kogin, ba jirgin ruwa, kogi ne babba. In sun fada kogi sun halaka, in sun waiwaya kuma baya sai su dinga hango Fir'auna da shi da jama'arsa. Sai Bani Isra'ila suna cewa annabi Musa inna la mudrakun, za su riske mu ba, za su riske mu. Annabi Musa yana cewa kalla inna rabbi ma'i sayahdi, yana cewa Allah yana tare da ni, zai shiryar da ni. To da haka sai in ka aita Allah zai taimake ni, zai taimake ni. To har ana haka ne sai Ubangiji ta'ala ya yi wahayi wa annabi Musa alaihi salatu wassalam, yace mata ya je ya bugi wannan kogin. Fa auhayna ila Musa an ibrib bi asakal bahr, Allah ta'ala wa annabi Musa wa yace ka bugi kogin da sandarka. Ka san ne Musa ba ribuwa da wannan sandan, tun ma kan ya zama annabi wannan sandan yana kiwo da ita, yana dan karkatewa dabbobi shanunsa, wato amfa abun nan shekara abun nan ganye suna ci. To shi ne da ya gana da Ubangiji ta'ala ya tambaye shi me kake yi da wannan sandan kai, ta ina dan dogaro da ita, ina dan karkatawa dabbobi ganye da ita, kai ina da wasu bukatun ma daban-daban da wannan. Zai ce to sake sandan mu gani, je sake ta sai ta zo macijiya, babban maciji. Sai ya amince Musa ya tsori, sai ce to kama ta karkace tsoron da ya kama, sai ta zama sanda. Sai ce to wannan ita ce mu'jiza, ka kaje kai da'awa da ita. To wannan sandan ne sai aka ce bugi kogi da ita, shikenan sai bugi kogin. Fan falaka fa kana kullu firqin ka daudil azim, sai kogi ya bare ya tsage, sai kowane bangare na kogi ya zama kamar dutse. Sai aka samu hanyoyi guda 12 adadin Banu Isra'ila, kabilun Banu Isra'ila, kowace kabila ga inda za ta bi, kowace kabila ga inda za ta bi. To da haka annan kuma wata mu'jiza ce ita ma, ko Allah ta'ala ya bashi dama. To da haka sai dutsen sai ya bare kawai abun nan, kai kogin sai ya bare, shine ma'anan fan falaka. Ina ba shi abun nan ya samu gudun fan falaki ne, ko kila daga wannan kisan ne annabi Musa ya gudu daga sharri Fir'auna, shikenan kuma sai kogi fan falaka, kaga sai kogi ya bare sai ya samu ya tsira. To kenan gudun fan falaki, gudun tsira kenan, ka samu ka haura, ka samu wani rami ka tsallaka, wata katanga ka tsallaka, ka samu dai ka hayi. To kaga gudun tsira kenan. To da haka sai dutsen sai ya tsage, shikenan annabi Musa sai ya shiga. Yana shiga Fir'auna da ya zo shi da jama'arsa, sai ce to ga hanya nan, sun tsaya a wuri, dai to ya zaya ga hanya mu shiga kawai, tunda su ma suka wuce mu ma mu shiga. Sai suka shiga, inda suka zo tsakiyar kogi kawai, fa ga shehu min al-yammi ma ga shehu, kawai shi kenan kogi sai ya haɗe. Allah ya ce kogi ya haɗe, annabi Musa ya riga ya haye shi da jama'arsa, kawai kogi sai ya haɗe dukkanin su, kogin ya gama da su, kogi ya dulmu yadda su. To Fir'auna da ya tabbatar ya shiga uku zai halaka, to shine yace amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin, daga nan sai yace shi ma musulunta yayi imani. To yayi ta maimaita wannan, to amma ya makara ne, wato wannan imanin Allah bai zai karba ba, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa gaba, al'ana wa qad asaita qabl,
al'ana wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin, فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
Ubangiji ta'ala yace sai Allah ta dace ya musulunta ya imani, sai Allah yace al'ana, sai yanzu zaka musulunta tuncinin ana bugawa da kai, inda ka ga wahala, inda ta kure maka ta kare maka, wa qad asaita qablu, kai ta saba wa Allah kafin wannan lokacin, wa kunta minal mufsidin, ka kasance cikin masu barna, masu kashe Banu Isra'ila, masu cewa ma kai ne kake cewa kai Allah ne, babu wani an bauta sai kai, kace ne Musa ƙarya yake, baka yadda da Allahnsa ba, amma ka tsani ka hau sama, ka je ka liƙa ƙarya yake, wato in ya hau sama ya je gore da wai ce mutanensa, kai ƙarya yake ni ban ga Allah nasa ba, ka ga mai da su wawaye kina. To sai yanzu ne za ka yi imani, Allah ta'ala ya ce bai zai karbi imaninsa ba. A lokacin a ruwaito Abdullahi ibn Abbas ya ce lokacin da yake ta cewa ya yi imani, ya yi imani, a lokacin mala'ika jiri sai ya ɗauko taɓo ya zo ya sa a bakinsa don ya ji tsoron kada Allah ta'ala ya masa rahama. Ta sa Allah Ghafuru Rahim, rahamar Allah ta riga yi ushinsa. Ya ce to da ya dinga wannan yana cewa ya yi imani ya yi imani, to sai Jibril ya ji tsoron kada fa Allah ya ji tausayinsa ba ya tsiratar da shi, sai ya ɗauko tabo sai ya maka masa a bakinsa sai ya daina yin magana. Shi ke nan ya tafi kawai. Kaga irin su Fir'auna suka yi imani. Kaga ai abu baraka huta shi ka bai baraka huta shi ka ba irin barnar da suka yi. To Allah amma Allah Ghafuru Rahim ne sai karbi imanin sa amma Allah bai kaddara masa ba. To da haka sai aka cika bakin da tabo kawai shikenan yanzu ba maganan kuma yace ya imani shikenan a haka ya mutu. To da ya mutu sai Banu Isra'ila wasu suke shakka bayan fa sun tsira fa suna cewa anya ko yanzu Fir'auna ya mutu, Fir'aunan nan zai mutu. Fir'aunan nan zai mutu saboda dagawa da girman kai da yake da shi. To shine sai Allah ya ce fajoma nuna ji ka bi fatanika, yau za mu tseratar da gangan jikinka li takuna liman khalfaka aya, don ka zama aya ga wanda zai zo bayanka. Gagawanka nan an halakar da kai, duk girman kan mutum da mulkinsa bai kai Fir'auna ba. To ga Fir'auna nan fa ya halaka, kuma gagawansa kado ne ya dauka ya kulle wata duniya ne yana can yana kuma mulkinsa. Sai Allah ta'ala ya ce ko in ya amayar da shi. Wa inna kathiran minan nasi, da yawa daga cikin mutane laghafiluna rabbana nuni an ayatina, daga ayoyinmu. Shikenan sai Allah ya tseratar da gawan Fir'auna amma bai tseratar da Fir'auna ba, gawan kawai babu rai a jikinsa. Shikenan amfani mai zai yi. To kuma sannan da Allah ya tseratar da wannan gawan fa, a yanzu haka tana nan a Kulba a Ramses, gidan tarihi na Egypt a cikin Cairo al-Qahira. To amma da aka tseratar da gawan fa, ba a tseratar da gawan daga azaba ba. Azaban kabari har yanzu ana yi wa Fir'auna, kamar yadda Allah ta ce wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab, annaru yu'rafuna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ali fir'auna ashadda al azab. Allah ta'ala ya ce azaba ta kewaye Fir'auna da jama'arsa, wuta ne ake ta musu azaba da ita kodi yushi, shine ma'anar safe da yamma kodi yushi, ranar alkiyama kuma za a ce a shigar da su azaban da take wani tace azaban wutan jahannama. To yanzu haka ana musu azaban barbaro amma ba su da kabari, ba ya kabari shi Fir'auna, amma azaban tana nan ana yi masa ita da shi da jama'arsa. To da haka kar mutum ya ce to ai ba yi wa wani kabari ba, shi kenan ya tsira. Wanda zaki suka cinye shi ya cancanci azaban kabari za a masa, wanda ruwa ya cinye shi ma za a masa, wanda wuta ta cinye shi za a masa, in ba da imani ya cancanci azaban kabari. To da haka kubira am lam yukbar, an masa kabari ko ba masa ba, in dai ya cancanci azaban kabari za a masa, don Fir'auna ana masa. Sannan kuma rayuwan barzaku, rayuwan kabari rayuwa ce ta barzaku ba ta duniya ba ne, kai ba za ka ga azaban ba. Ina za ka je ka tone kabarin kaburi ka sa hannunka, kai ba za ka ji azaban ba, saboda ai ya zama rayuwar duniya ce nan. Amma shi kuma ana masa azaban don a rayuwa yake ta barzaku tsakanin duniya da lahira. Da za ka je ka fasa kulban da aka sa Fir'auna a ciki ka taba jikinsa, ba za ka ji azaban ba. Amma ana nan ana masa azaban, kawai kulban an sa ne domin kada wani ya zo yana yagan namansa ko wani ya zo ya fincini wani abu na gawansa, don ya zama aya din, kamar yadda Allah ya ce zai zama ayan har yanzu nan. Kuma yanzu aka yi kaje Egypt za ka gani, kuma in kai Google ka sa Ramses zai fito maka da gawan Fir'auna. To da haka Ubangiji subhanahu wataala ya bar shi ne don ya zama aya, kenan duk taurin kanka da kafircinka baka kai Fir'auna ba. To Fir'auna ma bai gagari Allah ba, Allah ya halakar da shi, kai ma Allah zai halakar da kai, ka ji tsoron Allah. Sai Allah ta'ala ya ce
ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
Ubangiji ta'ala ce walaqad bawwa'na bani Isra'ila, hakika mun zaunar da banu Isra'ila su ne mutanen annabi Musa, mubawwa'a sidiqin, wurin zama na gaskiya na karama na darajawa, wato ita ce kasar Sha. Da suka bar ƙasar Masar Allah ya tsiratar da su, suka haye kogi, sai aka zaunar da su a ƙasar Sham, ƙasa ce mai daɗin zama, wanda a yanzu su ne ƙasashe guda huɗun nan da Falastin da Jordan da Lebanon da Syria. Sai Allah ya zaunar da su a wannan waje. Warazaqnahum min at-tayyibat, Allah ta'ala yace muka azirta su minas tayyibat daga dada dan abubuwa yayin itatuwa masu dadi akwai a kasar sha to da aka kasa ce ta noma kasa ce da ake ruwa Allah ya musu canji mafi alkhairi to amma fa maktalafu wasu saba ba hatta ja'ahumul ilmu hatta da hujja ta zo musu ka san fa ba an tsayartar da banu isra'ila kuma annabi Musa ya fama da su suna ta kafirci ya buga nan ya dawo nan a haka har ya gama rayuwarsa to zaka ba yahudi ba wanda ya kashe tsauri da hujja ta zo musu ga mu'jizozi sai suka zo suka saba wasu suka yi imani wasu kuma ba su yi imani ba shine ma'anar suka saba din hatta ja'ahumul ilmu hatta da ilimi ya zo musu shine hujjoji saboda haka ilimi shine hujja hujja ita ce ilimi duk ilimin da bai da hujja ba ilimi bane duk hujjan da bata kunshi ilimi ba hujja bane saboda haka ilimi da hujja abu ne guda daya saboda haka abinda ake cewa ilimi shine ma'rifatul haqqi bi dalili sanin gaskiya tare da wato ainihin dalilinta da hujjojinta ubangiji ta ala ce sanda ilimi ya zo musu sai suka saba inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyama Allah ta'ala ce ubangijinka zai hukunci a tsakanin su ranar al-qiyama ya ware mu'mini wanda suka yi imani akai su aljanna ya ware kafirai kuma akai su wuta Allah zai hukunci a tsakanin su ranar al-qiyama fi ma kanu fihi yaqtalifun cikin abinda suka kasance suna sabani a cikin sa to da haka a yanzu idan akwai rikici tsakanin mu'mini da kafirai su suna cewa akan gaskiya suke musulmi suna cewa akan gaskiya suke to akwai ranar da za a riba wannan hukuncin ba shine ranar al-qiyama ran da za a ware mu'minai a ce ku tafi aljanna su kuma mujrimai kafirai a ce wamtazu yawma ayyuhal mujrimun ko kuma ku ware gefe a tattara su a kai su wuta to daga nan kuma rikici ya kare su ma kafirai sun yi daba akan gaskiya suke ba duk wani mai addini wanda ba na musulunci ba a ranar zai samu yakinin cewa ba akan gaskiya yake ba amma wani abun bai zai masa amfani ba saboda ko ya ce zai yi imani Allah bai zai karbi imanin sa ba idan ma ya ce zai addinin Allah bai zai karba ba saboda haka sai zai tafi wutar jahannama kawai to tun a nan ka gane inda gaskiya take ka ji tsoron Allah ka yi imani da ubangiji subhanahu wataala ka daina sabani sabani shine jayayya wato ka zo a gaya maka gaskiya ka kika ba to ka dauki hanyar banda manzon sai ya ce ma balla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala mutane ba su kata ba bayan suna kan shari'a ba sai an ba su jayayya a gaya ma gaskiya ka kika ba shi ake cewa shi ake cewa jayayya to duk masu jayayya a gaya maka a karanta maka an alqur'ani a kafa maka hujja ka ce baka yadda ba a kawo maka hadisi ka ce baka yadda ba kai ta kabi to sun yi wanda suke kan mataki wannan shine dabi'a na kafirai shi dabi'a na yahudu shi dabi'a na nasara shi dabi'a na yan bid'a da wayanda suke kan mata kuma ba su yadda cewa akan fatan suke ba duk abin da za ka kawo musu na hujjoji sai sun kawo maka wani hujja daban domin su samu mafita saboda dama ba gaskiya suke nema ba wanda suka fi kowanne sabani a addinin su su ne wannan al'umma amma yahudu su suka fara manzon su ma ya faɗa hadisi ingantacce yace yahudawa sun kasu kashi 71 kashi 71 da zaka shiga addinin yahudu wannan ya dauki wannan bangaren wannan ya dauki wannan bangaren wannan ya dauki wannan bangaren kashi 71 nasara kuma sun kasu kashi 72 suma maza ba kabi abin nan kungiya wato kowa da aqida kowa ne da irin aqidan su to sai yace maza sai ce wasa takhtalifu hadhihi al-umma ala 73 firqa yace wannan al'umman kuma za su kasu kashi 33 abin nan kashi 73 sai kuma yace dukkanin su yan wuta ne sai kashi ɗaya ne wanda za su zama yan aljanna sune al-firqatu an-najiya sai aka ce rasulullahi su waye wayannan masu tsiran sai yace man kana ala ma ana alaihi yawm wasati wanda yake akan abin da yake akan sa yau ni da sahabaina shine kawai wanda zai shiga aljanna to menene manzon sa yake akan sa da sahaban sa shine alqur'ani da sunna alqur'ani da hadisi manzon sa duk wanda ya rike alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine wanda ya dauki hanyar tsira shine wanda zai shiga aljanna amma duk sauran wanda suka take alqur'ani da sunna suna kan fata za su tafi wuta ko da ma a ce musulmi ne bid'an su bata fidda su daga musulunci ba to dai za su kaddara wutar jahannama don kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar ko ta bid'a bata ne ko ta bata kuma wuta za ta kai ka illa man rahim Allah saboda haka mu'min da suke kan sunnar manzo Allah ta sama suka rike qur'ani da sunna sune wanda suke akan abinda manzo Allah yake akan sa da sahabbai sune wanda ba za su shiga wuta ba su din kuma yanzu baraka ce ga sunan ga sunan su fati ahlus sunna kawai sune ahlus sunna ahlus sunna kuma zaka iya samun wasu kungiyoyi a cikin su wanda sun yi ne don su taimaki kansu wata kungiya ce ta wa'azi wata kungiya ce ta taimakon musulmi to ta agazawa gajeyi ko mene ne duk wannan ba zaka dauke su ka ce wasu ɗan wuta ne wasu ka in dai kana kan sunnar manzo kana bin alqur'ani da hadisi to kai sunan ka ahlus sunna kuma kai ne wanda zaka samu tsira gobe kiyama amma duk wanda ya kauce wannan hanyar to sunan sa batacce ne so da haka ubangiji subhanahu wataala yace yahudawa sun kasu kashi kashi amma wanda suka rike addinin musulunci tauhidi sune suke kan gaskiya su za su samu tsira wanda suka yi zamani da annabi musa ba su kauce ta farkin annabi musa ba sai Allah ta'ala ce fa in kunta fi shakki
fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين
وبنجي تعالى وإن كنت في شك idan kana cikin shakka mimma anzalna ilayka daga abun da muka saukar maka da alqur'ani a kaddara a ce kana da shakka a ciki to fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qabli ka tambayi wayanda suke karanta at-taura kafin ka za su gaya maka a cikin at-taura akwai labarin alqur'ani da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad ja'aka alhaqqu min rabbik gaskiya ta zo maka daga wajen ubangijinka shine alqur'ani da tauhidi fala takunanna minal mumtarin sarka kasance daga cikin masu shakka wannan aya malamai suka ce khilabi magana ake wa manzala sama amma abinda ake nufi al'ummar sa to da haka kaman ana magana da kowa ne in kana cikin shakka daga abinda aka saukar wa manzala sallallahu alaihi wasallam to ka daina shakka ka tambayi malamai yahudu wanda suka yadda da gaskiya suka yi imani za su gaya maka a taura da injila an ba da labarin zuwan alqur'ani da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai labarin a taura na sara sun sani akwai labarin a injila yahudu sun sani sai dai su take su kifada kuma akwai waɗanda sun yadda da haka ne kuma sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta ce to gaskiya ta zo maka daga wajen ubangijinka karka kasance daga cikin waɗanda wato ainihin suke shakka karka zama mai shakka a cikin gaskiyar da ta zo maka to da haka babu shakka a cikin alqur'ani babu shakka a cikin tauhidi babu shakka a dangane da sha'anin manzo Allah ta sama cewa daga Allah yake Allah ne ya aiko shi bangi ta lati wala takunanna minal ladina kazzabu bi ayatillah karka kasance daga cikin waɗanda suke karyata ayoyin ubangiji subhanahu wataala fatakuna minal khasirin ka kasance daga cikin masu asara a duniya da lahira idan ka karyata ayoyin ubangiji ta'ala ka zama kafuri kayi asara a nan duniya sannan a lahira kuma zaka shiga wutar jahannama baka da rabo kayi asaran gidanka na aljanna to da haka ka gaskanta ayoyin alqur'ani kayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kayi tauhidi don kar kayi asara a duniya da lahira ka zama mumini a nan duniya a lahira kuma ka zama bawan Allah mutumin kirki wanda zai shiga aljanna sai Allah ta'ala ya ce
إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم
وبنجد تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك حقيقة وأن كلمة وبنجد كتأذاب تتفت أكنسو ba makawa za su shiga wutar jahannama la yu'minun ba za su yi imani ba walau ja'atuhum kullu ayatin koda kowace aya za ta zo musu kowace mu'jiza ka bayyana musu ba za su yi imani ba hatta yarau al'azab al-alim har sai sun ga azaba mai radadi wato wanda dama dan wuta ne shi an riga an gama an yi ayyan imani ya ki har an kulle zuciyar imani ba zai shiga ba to duk wa'azin da zaka masa ba zai karba ba duk mu'jizan da annaba za su bayyanar masa ba za ta sa shi imani ba har sai ya ga azaba kiri-kiri sannan imani sannan a lokacin kuma azaba imani ba zai amfane shi ba kalmar ubangijin ka shine fadin Allah ta'ala wa tammat kalmatu rabbika la amla anna jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in kalma ubangijinka ta tabbata sai na cika wutar jahannama da mutane da aljani gaba daya to in ka riga ka shiga wannan jeri shikenan duk wa'azin da za a mutum bai zai ba ga mujizohi suna bayyana amma bai zai ba sai ya ga azaba kirikiri sannan ya yi imani to a lokacin kuma imani bai zai amfane shi ba domin fir'auna ya yi irin wannan imani bai amfane ba da ya ga halaka kai ma in ka zo mutuwa kai imani imani bai zai amfane ka ba ranka ya zo fita ko kuma rana ta fito ta yamma ko ka yi imani a banza ko ka yi aikin alkhairi bai zai maka amfani ba to zaka ka gyara halayenka tun kafin lokacin ya kure maka kai imani da Allah ta'ala ka ji tsoron Allah saboda kar ka zama cikin masu hasara a lahira saboda ka shiga aljanna kar ka zama cikin yan wuta ubangiji ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wadai ayi mahalar da mu makayya wannan abun ma yanzu sai ka ta gane